This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na Amerika ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da lol da kuma niyya dukkan sa zangon FM. Ana iya ma sauraron wannan tasha ta yanar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ne ke farin cikin gabatar muku da shirin a wannan hantsi.
Wannan sabon gwamnati sun zo sun yi taro ko cewa dan ba su zarafi su duba matsalolin mu da muke da shi tun daga wancan tsohuwar gwamnati da ya shude. Sun ce mana za a ba mu albashi na wata biyu tsakanin yau da gobe zuwa GB.
Shugaban kungiyar kwadago ta kasa reshen jihar Plateau Comrade Jibrin Bancir kuka ji za mu kawo muku rahoton ba labaran duniya. Za ku kuma saurari maimaitawar shirin ciki da gaskiya daga bisani ku ji sharhin da wasu jaridun arewacin Najeriya suka yi wannan mako, sannan mu gabatar da shirin ra'ayi daga bakin mai shi. Ga labaran duniya.
Masu aure assalamu alaikum. Dan sandan nan farfata a kudu maso yammacin Amurka da a gani a faifan bidiyo yana kokuwa da gungun wasu matasa inda har ya kada guda daga cikin su yanzu haka dai ya ce ya bar aiki. Wannan musgunawan dai shine irin su na baya-bayan nan da aka samu dake nasaba da bambancin launin fata. Lawyer dan sandan yace Eric Kelsbot ya bar aiki ne tun jiya bayan an tilasta shi zuwa hutun dole kafin a kammala binciken lamarin wanda ya faru tun ranar Asabar. Yan sanda sun kai dauki ne biyo bayan koken da wasu mutane su kai a wurin wankan jama'a. A wani hoton bidiyo da wani dan taliki dake kallon abin da ke faruwa ya dauka, a nuna dan sandan Kesbolt yana gudu yana bin waɗannan matasan tare da fidda bindiga yana auna su kafin ya kame ɗaya daga cikin su kuma ya kada ita ƙasa ya murkushe salin nan ya buga mata ankwa.
Yan sanda a jihar New York na ci gaba da neman fursunonin nan guda biyu da ake tsare da su bisa laifin kisa, sai dai rahotanni sun bayyana cewa an ga waɗannan mutanen suna tafiya kan titi cikin wani matsanancin ruwan sama da ake kamar da bakin ƙwarya da kuma iska. An ga yan sanda masu yawan gaske ɗauke da bindigogi suna gitta gonaki da filaye kusa da garin Willsboro, wannan dai na cikin kokarin ganin sun kamo fursunonin biyu, wato David Sweat dan shekaru 34 da haihuwa da kuma Richard Matt dan shekaru 48 da haihuwa. Mahunta suka ce sun yi imanin fursunonin biyu suna nan suna tafiya da kafa ne a duk inda suke bayan da suka tsere daga gidan fursunan gyar halinka da ke bakin iyakar jihar New York da kuma Canada. Yanzu kuma hukunta suna ta yin ba da tukuicin dala 100,000 ga dukkan wanda zai bada bayanai da za su kai ga sake kama su.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Bama mai da dama da suka tashi ya yi dalilin mutuwar mutane har 20 a jiya Talata. Wannan lamarin ya faru ne a fadar gwamnatin kasar Iraki, wato Bagadaza, wanda ke karkashin barazanar 'yan kungiyar ISIL. Wannan harin bom din dai ya fi muni kuma shi ne wanda wata mota take ɗauke da bom da ya tarwatse a kan babban titin da ake kira titin Palestine da ke dewan zirga-zirgar jama'a, wanda kuma nan ne yake da matattaran wato kantunan cin abinci. Wasu wuraren kuma da aka yi wahali sun hada da motocin sentry na sojoji da kuma kasuwa. Sai dai kawai yanzu ba wanda ya dauki alhakin aikata wannan aika-aikan. Sai dai kuma 'yan kungiyar ta ISIL su ne su kai ire-iren waɗannan hare-haren a cikin birnin na Bagadaza a ɗan lokutan da ke nan kusa-kusa. Amma kuma sun dauki alhakin kai hari a wani garin wato karamar hukumar da ke Amiriyat Al-Furjat wanda ke kudu daga birnin na Bagadaza, wanda wannan wuri wasu 'yan kunar bakin wake ne biyu suka tada bom din da suka yi jigida da shi, wanda ya halaka mutane kana ya kashe su ma masu dauke da bamabumai din.
Hari ta duniyar gizo na neman ya zama babbar barazana ga kamfanoni daban-daban a duk fadin duniya. Wani rahoto da wata hukuma da ake kira Standard & Poor's da Turanci ta fitar jiya Talata ta ce an yi hasarar kuɗi kusan dala biliyan 400 a shekara ɗaya sakamakon wannan hari ta duniyar gizo da kamfanoni suke fuskanta. Rahoton ya ce kuma yanzu hakan lamarin sai ƙara taɓarɓarewa yake. Hukumar ta ce kwararru daga wannan hukumar sun bayyana cewa masu aikata ayyukan ashen suna kai wa kamfanoni iri daban-daban harin satan bayanai. Suka ce kamfanonin sun hada da irin su bankuna, JP Morgan, kamfanonin inshora da kuma na kiwon lafiya da sauransu. Suka ce masu aikata wannan aika-aikan da suna yin sa ne da zummar satar kudin jama'a ko baya ga satan wasu muhimman bayanai wanda za su iya sayarwa ga wasu barayi ƴan uwansu.
A jiya Talata ne wani wato matsakaicin rundunar ƴan tawaye a Syria ya samu nasarar kwace ɗaya daga cikin sansanin sojojin gwamnatin ƙasar. Rundunar ta haɗin gwiwa ta samu nasarar karɓe bataliya ta 52 wanda mai magana da yawun rundunar ƴan tawayen ya ce faɗa ne da aka yi a cikin ɗan gangan da lokaci amma kuma yake cike da tasiri. Ƙungiyar nan mai kare haƙƙin bil'adama da ke da headquarter a Ingila mai suna Syrian Observatory for Human Rights ta bayyana cewa sojojin gwamnati 20 ne aka kashe kana ƴan tawaye 14. Su dai waɗannan sojojin suna kusa ne da babban titin zuwa Damascus wanda yake daura da bakin iyakar Jordan da Syria a cikin lardin Dara. Sojojin Syria dai sun samu mummunar koma baya a cikin ƴan watannin nan, ciki ko har da rasa ikon bakin iyakarsu da Jordan zuwa hannun ƴan tawaye a halin yanzu.
Labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Tomadalla, ƙungiyar kwadago ta ƙasa reshen jihar Plateau ta janye yajin aiki na tsawon wata ɗaya yanzu da take yi da ta shiga domin rashin biyan albashi na watanni 6 daga zamanin gwamnatin Jona Jang. Ga Zainab Babaji da cigaban wannan rahoto.
A cewar shugaban kungiyar kwadago a jihar Plateau kamar Jibrin Bancir, kungiyar ta janye yajin aikin ne biyo bayan yarjejeniyar da suka cimma da sabuwar gwamnatin Simon Lalong, inda ta yadda ta biya ma'aikatan albashinsu na watanni 2 a cikin wannan mako.
Mun janye yajin aikin nan da muke ciki, yanzu mun gaya ma ma'aikata su koma bakin aiki. Wannan sabon gwamnati sun zo sun yi ta roko cewa dan ba su zarafi su duba matsalolinmu da muke da shi tun daga wancan tsohuwar gwamnati da ya shuɗe. Sun ce mana za a ba mu albashi na wata 2 tsakanin yau da gobe zuwa GB, bayan haka na kaɗa daga tarayya asusun tarayya shi ma za a sake biyan wani. Kaga fa ne albashi kenan. Sannan duk matsalolin da muke da su mun ce daga nan zuwa bayan kwana 7 za mu koma teburin sasantawa da gwamnati, kuma muna niyan cikin kwanakin aiki 30 ya kamata mun gama duba wannan abubuwa. Amma idan ko aka ɗabi kwana 30 ba mu gama, za mu iya dan karawa kanmu lokaci don wasu masalolin sun daɗe kuma suna da nauyi.
Amma kun janye yajin aiki tun wato ma'aikata ba su samu albashi ko da na wata ɗaya ba?
Eh, to akwai wannan kuma ke san dole ne sai mun koma aiki kafin a samu a biya albashi. Domin ma'aikata ne za su biya albashin, yanzu ko yana kullu ai sai mun bude ku dan a samu a biya mu, yi adalci mu kanmu. Amma su a bangaren su sun nuna mana cewa kudin yana nan a kasa, ke sa kaga muka janye wani yajin aikin a yau.
Shugaban kungiyar kwadago a jihar Plateau kenan kamar Jibrin Bancir, ko yaya ma'aikatan na jihar Plateau suka ji da janye yajin aikin?
Sunana kamar Samson Mafuyai, president na Nolgi na Plateau State. Mu mun sani cewa wannan sabon gwamnati ta zo ta tarar da ababe da yawa a ƙasa wanda suna fama ne su gani cewa sun maganta wa'innan damoyin. So fatanmu shi ne a cika alkawali, fatanmu shi ne yadda sun zo da kyakkyawan niyya, muna fatan za su ba da abin da sun yi alkawali za su bayar.
Sunana Comrade Gunshin Yalings, State Chairman, NUT Plateau State. Mai farin ciki domin mun gane cewa wannan gwamnati ta zo ta gaje kayan da ba nata ba, da ya gaje bashi over 104 billion banda muti coci da local government makenan, kuma ya nuna mana cewa bashi ne ya nema domin ya biya mu.
Tun farko gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya yi alkawarin biyan haƙoƙin ma'aikatan.
Wanda ya fi damuna ma'aikata da aka bari ba albashi, biya musu dan albashi wanda za su samu su dawo.
Gwamnan jihar Plateau kenan barista Simon Lalong. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Inda albashin shi bai huto ba, ni je laka mai kuranga ya yanke wayar wutana, mai karbar haya ya zo wutana shi da bambiya.
kai da Zainab masu haro kamin mu kawo muku shirin mu na gaba ga Nazir Ahmed zai ta ku hira.
Yabo in yarantse hasaja bazace ya aiki wa haka gakiya dokin karfe kowa ya hau bazai yana dama wa haka inda karfin mulkin mutun kuce da shi bai na Allah wa haka ku bar agola da tinka ho ya tabbata bazai ya ci gado ba haka shugaba in mugu ne ni gare bazan yi biyayya wa haka ina da tunani na da hankali bazan shiga tarko ba haka ko kura tara ne karna ka ba samu tarini wa haka dare in ba jama'a sarakuna ba sa iya mulki wa haka kashin gwiwar kura karna ka ba sa iya wawa wa haka ku gaya wa mai gammo duniya bazan iya daukawa haka maiki in yayi diya cikin wurin ba za ka ga shirwa ba haka ga ungul za ta kizo kuma kanta banga da gashi ba haka duk na cin kurma wurin fata ba zai tare zaki ba haka muna furci dodo mai ba za ya ci riba ba haka mai ya hada bari daga dai dan ba sharri ba haka mere samu jiya rana to ba za ta iyawo ba haka mutum yan wawa ne zauren can gaba zai gane ba haka me yasa wai duniya samu san ba za ta yi tabbas ba haka ku sanarwa mai sirfe ba za ta iya sassafa dutse ba haka
a gaida Nazir Ahmed karfe 3:12 sashin Hausa na muryar Amurka ke magana ga Ibrahim Alfa Ahmed da maimaitawar shirin
a ciki wani program na koyi ciki da gaskiya ana maganan daukan fili da kuma biyan diya da yadda ake kama sunan mu karara a fili
kamar tsayin mu na ma'aikata ba kan mu muke wa aiki ba gwamnati muke wa aiki so dan haka kama suna a cikin hirar da kuka yi da su shine ba mu ji dadi ba
mu fa gwamnati ta mana adalci wasu ne kawai suke so su yi amfani da sunan gwamnati su mana kifa kwando akan haƙƙin mu shine abun da na gaya musu
jama'a assalamu alaikum a makon jiya wani mai suna Buhari Ibrahim Bello ya shigo wannan zaure yana bayyana kuka kan yadda gwamnatin jihar Bauchi ta karbi filayen su da na wasu domin sanya shi a cikin wani bangare na makarantar koyon harbi ta hukumar SSS abin da ya sanya shi korafi kuwa kamar yadda yayi bayani shine rashin adalcin da yace wasu jami'an ma'aikatar ƙasa ta jihar Bauchi sun yi musu wajen biya domin su suka mallaki fiye da kashi 50 cikin 100 na filayen da aka ce za a biya miliyan 31 to amma su sai aka ce miliyan 2 da wani abu kawai za a biya su kan wannan batun za mu ci gaba to a bayan wannan shiri da muka yi a makon jiya jami'an hukumar SSS sun gayyaci shi Buhari da sauran waɗanda yake wakilta watakila ko domin barazanar da yace mataimakin daraktan su yayi masa sannan ma'aikatar ƙasa ta gayyace su ita ma ba mu da wani labari na abubuwan da suka tattauna kai to amma kuma za mu ji ta bakin jami'an ma'aikatar ƙasa kan tattaunawar su a can game da batun filayensu wannan kenan
sunana Kani Abubakar Fago ni ne permanent secretary na ma'aikatar ƙasa Savio da gidaje na jihar Bauchi a matsayin mu na ma'aikata ba kan mu muke wa aiki ba gwamnati muke wa aiki so dan haka kama suna a cikin hirar da kuka yi da su shine ba mu ji dadi ba aiwa Bauchi state government muke wa aiki
idan mai sauraro ya tuna ni ne na jero sunayen waɗannan jami'ai a shirin mu na makon jiya domin takaita lokacin da shi wanda ya kawo kukan ya dauka yana jero su
abinda ke tafe da ni wato akwai wani rashin adalci ne da wasu suka mun a gwamnatin jihar Bauchi
zuwa yake nan
shine commissioner na Ministry of Land Ibrahim Aminu Yashi da permanent secretary Abubakar Kani Fago da director Ahmad Zakar Kapil Lemo da head of valuation Ahmad Aliyu Arwa sune suka mun wannan rashin adalci.
To Buhari kenan ta bakin sa. Haka kuma a tattaunawar mu ta farko da waɗannan mutane, kakakin nasu ya bayyana dalilan da suka sa shi baya ganin laifin gwamnati, laifin waɗannan jami'ai yake gani duk da cewa suna aiki ma gwamnatin jihar Bauchi ne.
Mu fa gwamnati ta mana adalci. Don da aka je aka auna wurin tayi approving a biya mu, mu iya adalci ta gawa mana. Wasu ne kawai suke so su yi amfani da sunan gwamnati su mana kifakwando akan haƙƙinmu. Shine abin da na gaya musu.
To abin da ya waka ne kenan na game da batun ambaton waɗannan jami'ai ko sunayen su. Bari mu koma ga batun waɗannan filaye da kuma dalilan da suka sa waɗanda ke da fiye da rabin filaye za su samu ƙasa da kashi 10 cikin 100 na kuɗaɗen da aka ware na biyan diyya. Ita kuma mai ƙasa da rabin filayen za ta samu sanarwa da kashi 90 daga cikin 100. Bari mu faro da daraktan filaye na ma'aikatar da kuma bayaninsa kan yadda aka yi wannan lissafi. Da alamun shi ma dai bai ji daɗin ambaton sunansa da aka yi a cikin wannan shirin ba.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Ahmad Zakari Kafin Lemo, ni ne daraktan nan na da ma'aikatar ƙasa da tafiyo ta jihar Bauchi. To ranar Litinin da safe misalin ƙarfe 6 lokacin da VOA take nata program, sai na farka na buɗe rediyo sai na ji ana ta faɗa a ciki wani program na koyi ciki da gaskiya. Ana maganan ɗaukan fili da kuma biyan diya da yadda ake kama sunanmu ƙarara a fili. To shi wannan kes ɗin a zahirin gaskiya yana gaban kotu. To amma ina so in yi maka bayani irin yadda ake ɗaukan fili ɗin da kuma har aka zo ga wannan gaba ɗin. To na farko dai na yi mamakin da na ji irin wannan al'amari, don ban taɓa tunanin zan ji irin wannan kirar daga bakin irin wannan mutane ɗin ba. Kawai sai na ji ta kwatsam. To abin da ya faru shi ne filayen sai suka zama akwai kashi biyu. Akwai wasu filaye da wanda aka ga wata mata da take sayan filaye take sayarwa, ta saya ta yayyanka kusan shekara biyu, kuma masu wanda suka saya ɗin sun yi taking possession, wato ma'ana sun je sun kakkafa LL sun yi alamomi sun nuna cewa fili nasu ne. To mu bisa al'ada idan za a ɗauki wannan fili, za a ɗauki fili domin overriding public interest, wato hukuma za ta ɗauki fili, dama in za a auna akan inviting ɗin sarakunan gargajiya da wakilan SS da wakilan 'yan sanda da State Development Board da kuma mutanen local government. Stakeholders kenan wanda kuma duk an yi inviting ɗinsu. Aka zo aka zagaya aka kiyasa aka kirga bishoyin nan aka auna filayen nan kowanne mutum aka san iya nasa. To ita wannan mata ta sai filin ta yayyanka ta riga ta sayar wajen shekaru biyu ma da suka wuce.
Kafin
su wa'innan. To da aka yi haka sai aka ce to yanzu ita tana biya tunda ta riga ta sayar wa mutane akan 55,000 biyar ne. To sai a kirga yawan flotanta da yawan mutanen da suka saya sai a mayar musu kudin su kawai baki alaiku.
To ita kudin ma an ba ta biya mutanen da yake ta sayar musu.
Kudin har yanzu ma dai ba a biya ba, kuma abin nake so in gaya maka. Yana hannun gwamnati. To idan muka dauka akai wannan kiyasi muka kaiwa gwamnati ya bada approval. Due process ta certify. Muka zo muka tura treasury domin a biya su kudi. To ka san saboda halin da ake ciki abin sai ya dauki lokaci wajen shekara kusan biyu ma yanzu kenan. Ko kusan an shiga mata uku ba a biya su kudin ba. Ni karan kaina an ɗauki gurin ma lokacin ma ni ban zama ma darakta ba, saboda haka ni ban san mutanen ba sai lokacin da suka zo suna bin ainihin neman haƙƙin su na.
Wato ita wannan mata za ku ba ta kuɗin ne ita kuma ta biya
mutanen ta, ita ke da record na saye da sayarwa. Za aka zo aka yi zama da ita akan cewa ta biya ta san mutanen ta, don kada wani ya zo ya claim din kuɗin wani mutum sama da 250 mu ba mu san su ba, amma ita suka ce fili a gurin ta san su. To ita ce aka ta ɗaure ne za ta biya su kuɗin su nan, biya ta kuɗi ta biya su. To a zuwa yanzu dai gwamnati ta biya 1/3 na wannan kuɗin, aka kira su zo su karɓi kuɗi. To wasu daga cikin su sai su ga su abin da suka samu ya gaza musu, ko kuma filaye nasu tun da ba a yanka ya zama filote ba, suna so a ɗauka kamar yadda aka ɗauki na wannan mata, su ma filayen su ya zama filote. To kuma mu ƙa'ida aikin mu ta ce wani haka ba.
To akwai bambanci a tsakanin filinta da nasu?
Akwai bambanci tsakanin filinta da nasu, akwai bambanci. Filayen su gonaki ne, ba su yanka ba. Ita kuma ta yanka ta sarrafa mutane, ka je da al'amari yake.
Daraktan filaye kenan na ma'aikatar ƙasa ta jihar Bauchi Ahmed Zakari Kafin Lemo. To shi ma babban sakataren ma'aikatar Kani Abubakar Fago ya ce waɗanda suke wannan ƙorafin ba su gamsu da abin da suka ga an ba su ba ne, shi ya sa suka tunkari wannan fili na ciki da gaskiya da batun nan.
Kwaita oke yadda suka faɗa haka ne, kuɗinsu 31 miliyan Bauchi State Government ya approving. Part payment ɗin da ta biya na 10 miliyan an biya su kuɗin su gaba ɗaya su zo su karɓa. Renawa suka yi suka ce su ya kamata a ba su fiye da haka. So tunda suka rena, wanda kuma suke da niyyar karɓa wutun da dama ba su kade bane ya muka ce to su zo su karba sun zo sun sa mana hannu a bocha an biya su kudin su bochar gwamnati tana nan a aje so ba wani abu ne boyayye ba ba wani abu ne na rashin gaskiya ba abu ne na aikin gwamnati kuma mun yi aikin mu bisa ga yadda doka ta tanada ta ce mi amma dai magana da nake gaya maka shine wannan case din yana kotu shine zai hana ni in bude maka yadda magana take dalla dalla domin mu mun san contempt na court wanda in ka zulfafa magana to sai kai laifi
to na samu labarin ma hukunci wani wata yar gajerar zama da su wayannan masu korafi din
so bayan kun yi hira watakila ba zan san kaidar aiki ba yadda muka zata tunda yan kasuwa ne so su kansu bayan lokacin sun yi wannan hukumar FSS sun neme su mu ma sun neme mu mun yi bayani sun yi bayani kuma gaskiyar magana kusance duk mun fahimci juna da mu da su su sun gane yadda suka yi kuskure mu kuma daga bangaren mu roko suke yi gwamnati ta yi musu adalci ta sake duba matsayin filayen su sake duba shine yadda su saya suke a gun wasu gwamnati kuma in ta zo dauka ba ta tunanin cewa ka saya kaza dan haka ba za ta baka riba tana da rate din ta wanda haka take biya yawa so ba lalle ne in ka saya kaza sai an biya ka kaza ba akwai doka to so sun zo ne sun gabatar da dalilan su na cewa abin da ya faru ne ya musu ciwo so gaskiya babu wata hanya dan kawai su bi wannan tsarin to daga karshe dai kusan in ce maka mun an daidaita magana na tabbatar da cewa an dauki matakin da dan ce kusan ya zo karshe za a warware shi
to bamu dai san ko an warware ko kuma za a warware din ba domin akwai wani abu da yasa waɗanda suke wannan kuka tun farko yanzu suka gwammace su rufe bakin su ma sauraro duk abin da ya motsi ko kuma ya kasa yin motsi game da wannan batu ku kasance da mu da ku ji shi a madadin Abdulrahman Muhammad da ya taimaka ga wannan shiri namu na yau Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar muhuta lafiya
a kasance da mu ranar Litinin cikin shirin mu na safe domin jin wani sabon shiri ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai Jamus domin halartar taron kungiyar kasashe masu arzikin masana'antu yana daga cikin abin da ya dauki hankalin wasu jaridun arewacin Najeriya
Sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako zai fara ne da jaridar People's Daily da kuma babban labarin ta da ya shafi ziyarar shugaban kasa Muhammadu Buhari a taron kasashe bakwai mafi karfin tattalin arziki a duniya jaridar dai ta ce shugaba Buhari ya roki kasar Faransa da sauran manyan kasashe game da yaki da kungiyar Boko Haram sannan ya ce zai iya kokarin sa domin tabbatar da kai karshen kungiyar ta Boko Haram A ɗaya gefen kuma jaridar ta People's Daily ta bada labarin cewa rundunar sojin Najeriya ta maida cibiyar rundunar sojojin da ke yaƙi da ƙungiyar Boko Haram ya zuwa birnin Maiduguri. Jaridar ta ce sojojin sun bi umarnin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ne da ya yi a lokacin jawabinsa na ranar da aka rantsar da shi a matsayin shugaban ƙasar Najeriya. To ita ma dai jaridar Daily Trust da batun ziyarar shugaba Buhari a taron G7 ne ta ɗaya daga cikin manyan labaranta. Jaridar ta Daily Trust ta bada labarin cewa kasashen Canada, Faransa da kuma kasar Jamus sun bada tabbacin taimakawa Najeriya wajen yaƙi da ƙungiyar ta Boko Haram. A ɗaya gefen kuma jaridar ta Daily Trust ta bugu wani labari da ke nuna cewa Shugaba Buhari da mataimakinsa Osibanjo za su shiga fadar shugaban kasa da ke Abuja a cikin wannan mako. Jaridar ta ce dama saboda gyare-gyaren da ake yi wa fadar shugaban kasa da mataimakinsa har yanzu ba su shiga fadar shugaban kasar ba. Amma a yanzu wakilin jaridar ta Daily Trust ya ce kamfanin Julius Berger da ke aikin ya gama wani sashen a ranar Litinin din nan da ta gabata. Jaridar Newsline da ke fitowa mako-mako da ambatu sabon gwamnatin jihar Niger ne Alhaji Abubakar Sani Bello yana gargadi ga jami'an tsaron da ke bashi kariya game da wulakanta mutanansa. Jaridar dai ta ce gwamna Abubakar Sani Bello ya ci mutanansa ne suka zabe shi har ya kai ga wannan matsayi, don haka ya ce mutunta su ya kamata a yi ba wai a wulakanta su ba. A ƙarshe dai da jaridar Leadership za mu kammala sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako da ɗaya daga cikin labaranta da ya shafi shugaban hukumar zaben Najeriya Farfesa Attahiru Jega. Jaridar ta ce Attahiru Jegan zai ci gaba da zama a ofishinsa har zuwa ranar 30 ga wata mai kamawa, sabanin yadda aka ce a da zai wuce a ranar 8 ga watan na gobe. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Karfe 3:26 sashen Hausa na muryar Amurka, kuke sauraro ga filin ra'ayi daga bakin mai shi.
Assalamu alaikum sashen Hausa. Sunana Nasiru Musa Mayaba daga jihar Kebbi a Najeriya. Ina so ne kuma da ma domin na bari na farin ciki na game da yadda aka kammala zaben majalisun dokoki da na dattawa. A gaskiya wannan zaben ya nuna demokuraɗiyya ta fara aiki da dangadan. In gani yadda an yi kai wannan zaben lafiya a ƙare da kowa yana murna da juna kamar yadda hakan ya faru. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Alhaji Dan Husaini Kudurega wanda ke yabo local government a jihar Sokoto. Ina magana ne daga Lagos. Ina taya dimbin yan uwana yan Najeriya murnar samun wannan rana ta zaben shugaban majalisar dokoki da kuma majalisar jai. Ubangiji Allah ya taya shi riko. Allah ya ba mu ikon ganin ƙarshen wannan lokacin nasu. Ina ba da shawara ga wanda suka kaurace ma zaben. Wannan ba komai bane bayan su suka yadda damar da suka samu ta tsayawa su zaba ko ku aka san haka. Ba abin da ya kawo su ga wannan sai neman suna. Su yi kokarin hada kansu. Najeriya ta haɗu. Talakawa sun hada kansu sun zabi shugaban ƙasa. Yan majalisa da yan PDP da yan APC da yan waye sun hada kansu sun zabi shugaba. To wanda ya kaurace to shi yadda damar da yake da ita.
To madalla ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ga shirin mu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki da.
Dan sandan nan farfata a kudu maso yammacin Amurka da aka gani a faifan bidiyo yana kokuwa da gungun wasu matasa inda har ya kada guda daga cikin su, yanzu aka dai ya ce ya bar aiki. Wannan musguna wanda shine irin na baya-bayanin da aka samu dake da nasaba da bambancin launin fata. Lauren dan sandan ya ce Eric Kesselbot ya bar aiki ne tun jiya bayan an tilasta shi zuwa hutun dole kafin a kammala binciken lamarin wanda ya faru tun ranar Asabar. Yan sanda a jihar New York na ci gaba da neman mutanen na biyu da ake tuhuma da laifin kisa. Sai dai rahotanni sun bayyana cewa an ga waɗannan mutane biyu suna tafiya bisa titi cikin wani matsanancin ruwan sama da ke da guguwa mai ƙarfin gaske. An ga yan sandan masu yawan gaske dauke da bindigogi suna gita gonaki da filaye a kusa da garin Willsboro.
Ta gaishe ka. Don haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin a hantsin nan, sai kuma can da la'asar za ku sake ji mu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu ƙatarwa, ciki har da shirin himma ba ta garago na Bello Habib Galadanci. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim a yau da ki Bahira Dedo ne da kula da aikin gabatar da shirye-shirye mu da ma injiniya Charles Hall da ya riƙa masa. A nan ne sahabu Imam Ali zan dakata, in sallama da ku, mu zama lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.